فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، من أجدد غوديا الله سبحانه وتعالى يقوم يقومي ليقام الناس فيك أصبر يومنا إيقا وتنصفر هجران النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشكر جبود أليه لدى أربعين دبقي أكداني لدي يومنا أشيرين بشدة قوتهم بقي شكرة دبو بيو دا أشيرين دبيار من داورين شي قبل كراتون اللتاتي من البركة الأكيدة الواسطية من شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية من أفاتا الله مغفر سركي غفر تانوها idan yan uwa suna biye a gabuɓɓa na ƙarshe karatun da muka yi ayoyi ne waɗanda malam ya zayyano su domin su tabbatar da sifa ta magana da Allah subhanahu wataala, kuma mun ji cewa Allah yana magana lokacin da ya ga dama, kuma yakan yi magana da wanda ya ga dama. A cikin nau'o'in magana akwai al-munadat da kuma al-munajat. Al-munadat shine magana da sauti mai madaukaki, kuma wannan ya tabbata ga Allah. Haka nan kuma al-munajat nau'in magana ne amma da sauti kasa-kasa, shi ma wannan ya tabbata ga Allah subhanahu wataala. Daga nan sai malam ya zayyano waɗansu ayoyi waɗanda suke tabbatar da cewa Al-Qur'ani mai girma maganar Allah ne, domin ya zama kamar misali. Ya buga misali da ayoyin Al-Qur'ani mai girma waɗanda suka tabbatar da Al-Qur'ani maganar Allah ne, haka nan kuma littafin Tawrat shi ma maganar Allah ne. To daga nan sai malam ya ƙarƙar waɗannan ayoyi masu albarka ya zayyano waɗansu ayoyi waɗanda suke nuni a kan cewa Al-Qur'ani mai girma kuma saukakke ne daga Allah. Wato sai natijan da za ka samu a nan shi ne, za ka samu cewa Allah yana magana lokacin da ya ga dama. Yana daga cikin sifofi na zatin Allah, kuma sifofi na aikin Allah. To sannan Al-Qur'ani mai girma maganan Allah ne. To ta ya aka yi ya sako zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam? Ta hanyar sakko da shi da mala’ika Jibril. Mala ya kawo wannan domin ya ɓata aƙidin da take cewa Al-Qur'ani mai girma halittan Allah ne, kuma ya halicci maganan ne sai ya cusa ta a cikin zuciyar mala’ika Jibril. Sai mala’ika Jibril shi kuma sai ya farta ta. Da haka shi Allah subhanahu wa ta'ala baya magana. To kaga waɗannan ayoyi da malam ya kawo suna raddi, suna kore wancan gurɓatacciyar aƙida cewa Allah baya magana, kuma Al-Qur'ani mai girma ba maganan Allah ba ne, halittan Allah ne da ya halicce ta, ko dai ya halicce ta a cikin zuciyar mala’ika Jibril, ko kuma ya halicci magana a cikin iska sai mala’ika Jibril sai kama, da ya kama shi kuma sai ya zo sai ya furta ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To kaga waɗannan ayoyi da malam ya kawo duk suna kore waɗancan ƙarerayin aƙidun da aka kirkiro. To yau inda ma za mu tashi shi ne ayoyi na ƙarshe da malam ya kafa hujja da su a cikin wannan littafi nasa ne albarka, domin ya tabbatar da sifa ta ganin Allah subhanahu wa ta'ala ga mummune ranar tashin alkiyama. Allahu akbar, Allah ka sa mu na jaraban ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama. Wato malam ya kawo waɗannan ayoyi, ba zai yi a ce kawai ya kawo su ba tare da niyya ba, wato da gangar zai kawo waɗannan ayoyin a ƙarshe, ayoyin da ke magana akan ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda idan ka hararo tun daga farko malam ya tarattako ayoyi waɗanda suke nuna mana Allah, suke gaya mana Allah, to yanzu ana sa ran ka san Ubangijinka ta'ala, ka gane shi sosai, ka san shi da sunayensa da sifofinsa da aikace-aikacensa, to yanzu ka riga ka gane Allah. Da haka imani ya zauna cikin zuciyarka, me ya rage tsakankaninka da Allah? Sai dai ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, ka kuma dace da ganin Allah a ƙarshen al'amari ranar tashin alkiyama. Zaka shi ma malam sai ya cike waɗannan ayoyi da yake rattabowa da ayoyi da suke magana akan ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama. Babu shakka wannan mas'ala ce babba ƙware da gaske, mas'ala ta ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama ga mu'mini. Waɗansu daga cikin ƙungiyoyi sun ɓata mai nisa akan wannan al'amari, kamar Jahmiya, kamar Mu'tazila, duk sun tafi akan hadda Ratiba, ma in Shi'a ma sun tafi akan cewa ba a ganin Allah ranar tashin alkiyama, kwata-kwata su ba a ganin Allah, kowa da irin yadda ya gina falansan cansu ya kore ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗansu daga cikin ƙungiyoyin su suna ganin aka ce za a ga Allah, to ya nuna Allah gangan jiki ne, to kuma in ya zama gangan jiki ya kamance ce ne yake nan da sauran halittu. So waɗansu shubahan su kenan, irin su Jahmiya da Mu'tazila, so dalilin su kenan, idan aka ce Allah za a gan shi, to ya nuna Allah jiki ne, to in ya zama jiki to ya zama yana da kamance ce ne da talifai kenan. Wannan hujjan suka kafa da shi sai suka kore ganin Allah subhanahu wa ta'ala da baki ɗaya, sai kuma suka lalubo waɗansu bayanai ko in ce waɗansu ayoyi da su a fahimtansu zai goyi bayansu, amma kuma a haƙiƙanin gaskiya waɗannan ayoyi suna raddi ne ma a kansu, suna tabbatar da cewa mummuni za su ga Allah ranar tashin alkiyama. Yana da kyau kafin mu shiga ciki in yi bayani akan cewa shi lafazin wato aljisum, jiɗin tashi ga Allah bid'a ce, ba ta da asali. Abinda shari'a ta zo da shi shi ne azzatu, zatin Allah, ba jisum wallahi gangan jikin Allah ba. Da aka amfani da lafazin aljisum, to wannan bid'a ce a shari'a, ba a san ta ba. Akwai waɗansu kalmomi da ƙungiyoyin bid'a suka ƙirƙiro a cikin aƙida wanda yake kwata-kwata magabata ba su san ta ba, ba wai ba su san kalma a ma'ananta ba, amma ba su san ana jiɗinta ma Allah subhanahu wa ta'ala irin waɗannan kalmomi ba. Kamar aljauha, me ya ma'anar aljauha? Wai ana nufin Allah, to a ce Allah kawai mana, sai a ce aljauha. Ko kuma lafazi irin na ana so a yi magana akan abin da ya shafi aƙida, sai a ce falsafa, sai a ce falsafatu hazal kalam, wai falsafanci, sai suka mai da abin wai falsafanci ne, wani abu ne wanda yake ƙwaƙwalwa kawai za ta kikkirfa ta hararo ta tabbatar ko ta kuma. Amfani da lafazin falsafa a cikin babin aƙida bid'a ce, ba ta da asali, ba ta da asali. To akwai ire-iren waɗannan kalmomi waɗanda yake ɗan bid'a suna amfani da shi sai su jiɗinta shi ko dai ga Allah ko kuma a cikin shari'ar Allah. To lafazin aljisum a jiɗinta shi zuwa ga Allah, wannan bid'a ce, shari'a ba ta san ta ba. Abin da shari'a ta sani ana jiɗinta ma Allah azzatu, Allah yana da zaki. Wannan kuma shi ne ayoyin Al-Qur'ani mai girma da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma magabata suka tafi a kai. To tun a nan wani ya zo ya ce maka idan an ce ana ganin Allah, Allah ya zama aljisum, to tun a nan gurin ya zo da wata bid'a wanda magabata ba su san ta ba. Bai zo a cikin Qur'ani ba, bai zo a cikin sunna ba, cewa ana jiɗinta ma Allah subhanahu wata'ala lafazin aljisum. To mai ɗauka misali suna nufin azzatu. To ai in ka ɗauki mu abin da muka sani shi ne Allah yana da zaki, su kuma a bidi an ce sai suka zo da aljisum, to duk yadda ka fassara shi in dai azzatu, azzatu shi ne zaki na Allah subhanahu wata'ala, muna da masaniyan cewa laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir, zatin Allah bai daidai da kowane irin zaki, la zatin mala'iku wala zatin annaba wala zatin waliyyi wala zatin masorai wala zatin daskararrun abubuwa, zatin Allah shi kadai ne, bai kuma yi kamanceceniya ne da kowa ba. Da haka idan kai ne ka ga dama ka ce an jiɗinta ma Allah aljisum, to kamar yadda muka ce kai ne ka faɗi wannan kalma, to sannan kuma lafazin aljisum in shi ne kake nufi da azzatu, to zatin Allah laysa kamithlihi shay'un, zaka babu wani dalilin halin da kai ka ce wa in aka ce Allah za a ganshi to an maida shi aljin sun in ya zama aljin sun ya zama yana kamanceceniya da tarihi wannan kai ne kai kidan ka kai rawanka amma ba abinda nafsi ya zo da shi ba wadansu daga cikin bid'a sai su kafa hujja da wadansu ayoyi kaman cewa fadin Allah subhanahu wataala lan tarani annabi Musa ya nemi ga Allah yace rabbi arini anzur ilayk ya Allah lamunce mu ganka arini anzur ilayka ya Allah lamunce mini in ganka duba gani irin mai ido sai Allah ya ce mishi lan tarani lan tarani ba za ka gani ba to akwai wadansu daga cikin malamai na nahawu da suke ganin cewa wai lan tufidu ta'did wai idan lan tazo ta kora abu har abadan abada wannan ba gaskiya bane wannan ba gaskiya bane lan tana kora abu korewan kuma mai iyaka lan tana kora abu korewa mai iyaka amma ba wai tufidu ta'did wai in ta kora abu ta kore shi kenan fa ko ba zai taɓa faruwa ba ba zai taɓa faruwa ba wannan lan ba ta tabbatar da haka kamar yadda a cikin sharhin al-Tahawiyya ibn Abdul Aziz al-Hanafi da ya kawo wannan mas'alan sai ya kawo baiti na Ibn Malik Ibn Malik dai shi ne kusan jigon nahawu gabaki ɗaya aiki duk wani wanda ke gina nahawu tun daga shekara kusan 700 zuwa yau to yana dogara ne da littattafan Ibn Malik to a cikin alfiyat Ibn Malik ya kawo baitin wa marra annati bilam mu'abbada fa qawluhu rujud wa siwa mu'abbada duk wanda yazo ce maka wai lan tana kora abu wai fawfaw sai ce fa qawluhu rujud kai watsi da wannan magana wasi wahu fa abuda ka rike maganar da ba wannan ba cewa lan tana kora abu amma da iyaka ba na hawo muke yawan tana mu ce to duk ai ta kawo misali ai ta kawo misali a cikin qur'ani ko a cikin hadisi ko kuma a cikin harshen larabci amma dai abinda nake so ka fahimta shine lan lan tafi da ta'did in aka kora abu da lan baya nuni akan cewa abin ne shike nan ba zai taba faruwa ba Allah ce ma annabi Musa lan tarani ba za ka ganni ba ayo shi ba za ka ganni ba a duniya dan shi ya nemi wani irin gani ne ga Allah na musamman sai Allah ya kore shi ce lan tarani ba za ka gani irin wannan gani da kake nufi ba walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanuhu fa sawfa tarani amma ka kalli dutsen can Allah zai nuna ma dutsen haskensa dutsen kuma yana ganin hasken Allah sai ya tarwata sai annabi Musa gane cewa kiran da Allah ya yi ma dan adam a duniya ba na ganin Allah ba ba na ganin Allah ba dan adam ba zai iya ganin Allah subhanahu wataala a duniya ba saboda menene hijabu an-nur law kashafahu la ahraqa subhatu wajhihi man taha ilayhi basaru min khalqihi akwai hijabi da shi da tsakanin bayi da Allah ba za su iya ganin shi ba amma ranar tashin alkiyama fa mummune za su ga Allah kamar yadda yake waɗannan ayoyi da zamu karanta a dinda suke tabbatarwa ke da haka lan ba ta nuni akan cewa wai bayin Allah ba za su ga Allah ranar tashin alkiyama ba amma a duniya fa to ba za a ga Allah ba shi yasa aqidar musulmi shine duk wanda yace ya ga Allah a duniya ya kafirta don ba a ganin Allah subhanahu wataala a duniya waɗansu daga cikin ɗan bid'an su kuma sai suka ce to in aka ce wai an ga Allah an yi ma Allah wuri an yi ma Allah jiha alqawlu bil jiha wannan sananniyar kalma ce a cikin aqida aljiha wai Allah yana da wuri wuri ka tamanne da a ce nan ne wurin Allah wannan aqidar ita ce ta baye zuwa ga cewa aqidan ko ni Allah ne saboda kun suna kura cewa a ce wai Allah yana da wuri saboda in aka ce Allah yana da wuri to kaman an takura Allah kenan a wani wuri ana iya cewa misali a ce Allah yana sama ta daya. To kaga sama ta daya tayi surrounding din Allah ke. Da haka yana ta ce Allah girma. Kun gane batun da kyau? To dan haka ba sai da wannan ba. In aka ce Allah na duniyan nan, to duniyan nan ce surrounding din shi Allah ke ta kewaye shi. Da haka duniyan nan ta ce Allah girma. Sai suka kore cewa Allah ba shi da wuri. Allah subhanahu wataala ba shi da wuri kamar yadda suka tabbata. Sai dai a ce Allah na ko ina. To idan ya zama yana sama ta daya, ta biyu, ta uku, ta hudu, ta biyar cikin duniya, wajen duniya, to kaga wannan lokacin ne zai iya tabbata a ce Allah ya fi komai girma. Su a irin nasu rudanin kenan. Amma la shakka Allah subhanahu wataala tabbatar ma kansa yana da wuri aljiha. Akwai inda Allah yake. Ina ne Allah yake? Saman al'arshi kamar yadda muka yi bayani a ayoyin da suka gabata. Saman al'arshin nan ya girman sa yake, ba maganan duniyan nan ake yi ba. Ba maganan sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta huɗu ko ta biyar ko ta shida ko ta bakwai ake yi ba. Kursiyin Allah kenan ma gabaki ɗaya ya fi sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai girma. Kursiyi ba al'arshi ba. Ya ce wasa'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Kursiyin Allah ya fi ƙarfin sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai. Kuma kamar yadda ya zo a cikin Asaf cewa shi ne mawdu'ul qadamai, wurin sanya ƙafafun Allah guda biyu, nan ne kursiyin Allah. To ya fi girman sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai. To balan sana ka je kana batun al'arshi. To me yake saman al'arshi? Ba wanda ya sai gaya masa. To wa fawqal arshi rabbul alamin. Anan ne Ubangiji ta'ala yake. To da haka wanda ya rubuta cewa in aka ce akwai inda Allah yake, to da haka wani abu ya kewaye Allah. To ai kai iya iliminka kenan kawai duniyan nan da take ciki, ko kuma iya sama wanda iliminka ya kai. Amma sama ta ɗaya ma ai ba wanda ya taɓa zuwa. Ko shaidanu sukan je su tsaya a bakin sama ta ɗaya ne, ba su shiga cikin sama ta ɗaya. In sun je satoji kamar yadda muka karanta a cikin kitabun tauhid. Da haka sama ba wanda ya taɓa shiganta, ballantana ma ya hararo yadda take. Sai dai abin da nasu ya zo mana da shi kanana. To da haka wani aurudani irin nasa in aka ce to Allah yana da wuri, ina ne wurin? Sai fata ran to waɗansu halittu sun surrounding din Allah kenan, da haka sun fi shi girma. To wannan rudani ne da ban kauran tunani da kuma amfani da ƙwaƙwalwa wurin ruguza nasu. Abin da yake daidai shi ne Allah subhanahu wataala yana nan a jirgishin al'arshi. Nan ne wurin Allah subhanahu wataala. Da haka da wannan sai ya kasance wannan jiha da suke faɗi, in suna nufin wai jiha ne inda ya kewaye Allah, wani wuri da ya kewaye Allah, wannan rudani ne irin na ‘yan bid'a da kuma ƙirƙire-ƙirƙire irin nasu. In ko suna nufin ne gabaki ɗaya Allah wai ba inda za a ce Allah yana nan, sai dai a ce Allah na ko’ina, to wannan ƙarya ne, domin ayoyin Al-Qur'ani mai girma mun karanta guda bakwai. Ko kun manta ayoyin da suka yi magana akan Allah subhanahu wataala thumma istawa 'alal 'arshi. Ayoyi ne guda bakwai a cikin Qur'ani mai girma ko mun karanta su an. Ga kuma hadisai da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To da haka ya nuna Allah subhanahu wataala yana sama can kololuwa a birbishin al'arshi. To da haka wanda yake fahimtan cewa wai in aka ce za a ga Allah, to ya nuna Allah akwai guri kenan da yake nan. La shakka akwai gurin da Allah yake. Amma ba irin rudani na tunanin ƴan bid'a da suke ganin cewa wai wani abu ya yi surrounding din Allah subhanahu wa ta'ala ba. To ala ayyi hal, wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta. Ƙungiyoyin bid'a da yawa sun fashe a cikin wannan babi, don mun ba su yarda cewa ana ganin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Amma ahlus sunna sun yarda ana ganin Allah, kuma muna kyakkyawan zato ga Allah cewa za mu gan shi ranar tashin alkiyama da yardan Allah. Wannan matsala ta ganin Allah, baya ga ayoyin Al-Qur'ani mai girma da suka zo da shi, hadisai sun zo da shi, har malamai suna cewa ma sun kai haddin tawatur. Tawatur hadisan nan sun kai haddin cuncurun da hadisai ne, ba hadisi 1 2 3 4 5 ba ne, cuncurun da hadisai ne wanda yake an ruwaito su daga sahabbai da yawa. Sayyidina Abubakar, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, hadisai daga sahabbai ɗaiɗaikun su da yawa sun zo sun tabbatar da cewa za a ga Allah ranar tashin alkiyama. To dan haka wannan mas'ala ce wacce take ittifaqin magabatan. Tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ansa salafus salih mutanen kirkin nan magabata ba wanda yake da wata shubha akan cewa za a ga Allah ranar tashin alkiyama. Ganin Allah mas'ala ce wacce take ittifaqi ne na magabata akai, babu wani wanda ya saba ciki, sai dai gurbatattu daga cikin ƴan tsirarru masu miyagun aqidu, wanda daga nan ne kuma miyagun aqidunsu suka shiga cikin al'umma da yawa. Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu. To waɗannan ayoyi kamar yadda muka ce za su tabbatar da ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Malin ya ce wa qawluhu da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Allah ya ce wujuhun waɗansu fuskoki yawma idhin ranan tashin alkiyama, shi ne yawma idhin ɗin a wannan rana, wace rana kenan ranan tashin alkiyama? Domin su ayoyin masu zuwa cikin suratul qiyama ne, lokacin da Allah subhanahu wataala yake sifanta alkiyama da irin ahwal, wato irin mawuyacin hali na ranan tashin alkiyama. Da Allah ya gama ratabu wannan sai ya ce to wujuhun waɗansu fuskoki yawma idhin a wannan rana na tashin alkiyama nadiratun suna cikin kyau da haske da annuri. Shi ne nadira, an-nadara nadratun na'im, ba shi ne kyau da haske da cika ba, abu mai kyan gaske. To nadira suna cikin haske, suna cikin annuri, suna cikin walwala da kyau. Ila rabbiha nadira, suna dubi zuwa ga Ubangijinsu ta'ala, Allah madaukakin sarki. Na farko nadira badir, nadi nadira, na biyu nadi nadira, an-nadaru shi ne gani. To ila rabbiha nadira, suna dubi suna kallo zuwa ga Ubangijinsu. Waɗansu fuskoki kenan ranar tashin alkiyama, fuskokin ahlus sunna kenan waɗanda suka fi farkin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. Domin idan ba ku manta ba, cikin tafsirin da sayyidina Abdullahi ɗan Abbas ya yi ma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, al-Imam Ibn Jarir ya ambaci wannan a cikin tafsirinsa, ya ce sayyidina Abdullahi ɗan Abbas ya ce tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jama'a, fuskokin ahlus sunna shi ne zai haske, zai fari. Allah ka sa mana cikin su. Wata tuwaddu wujuhu ahli bid'ati wal ahwa, fuskokin ƴan bid'a kuma shi ne zai baki. To wannan aya da Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira, waɗansu fusaka za su yi haske ranar tashin alkiyama. To da tafsirin wannan babban sahabi za ka fahimci cewa fuskokin ahlus sunnati wal jama'a ila rabbiha zuwa ga Ubangijinta nadiratun, tana dubi zuwa ga Ubangiji ta'ala. An-nadaru idan ya zo a cikin Al-Qur'ani mai girma yana zuwa da ɗayan ma'anoni guda uku ne, ko kuma in ce yana ta'addi da ɗayan yanayi guda uku. Idan aka ce ta'addi, wato bari mu fassara shi da abin da za mu gani. An-nazaru idan ya zo a cikin Al-Qur'ani yana gwamuwa ta salo uku. An-nazaru ko dai a kawo an-nazaru ba a ce ila ba, ba a ce fi ba, wa'innan dai huruf na jar, in aka ce nazara ilayhi kaga an gwama shi da ilayhi, ko nazara fihi an gwama shi da fihi, ko kuma kawai a ce nazarahu kaga wannan ba a gwama shi da wani harafi na jarra ba. To an-nazaru a cikin Al-Qur'ani mai girma yakan zo da salo guda uku ne. Idan an-nazaru ya zo ba tare da an gwama shi da komai ba cikin harfan jarra, ba a gwama shi da ila ba, ba a gwama shi da fi ba, To me yake nuni a kai? Ma'anar shi shine alinta bawo. Jira. Ila an gani. Kamar fadin Allah subhanahu wata'ala, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal mala'ikatu wa qudiyal amr. Hal yanzuruna ba a ce ila kaza ba. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu. Hal yanzuruna to annabaru annan gurin abin da yake nufi shine al-intizar jinkiri ja da kan haka ce hal yanzuruna ma'anar shi shine ba abin da suke jira sai zuwan Allah ba abin da suke jira sai zuwan Allah subhanahu wata'ala saboda bai ta'addi da ila ba bai ta'alli da fi ba kawai ya zo ne da karan kanshi kawai yanzuruna me suke jira kawai zuwan Allah subhanahu wata'ala ko kuma fadin Allah subhanahu wata'ala hal yanzuruna illa ta'wilahu hal yanzuruna illa ta'wilahu ba a ce hal yanzuruna ila kaza ko hal yanzuruna fi kaza ba sai kawai hal yanzuruna illa ta'wilahu to duka dai wannan yana nufi akan jinkiri ne wato ja babu abin da suke jira sai zuwan Ubangiji subhanahu wata'ala to wani lokaci kuma sai kaga annabaru ya zo amma kuma an jingina shi da fi to shi duk inda yazo irin wannan abin da fi take nufi ko kuma annabaru yake nufi a wani lokacin aka jingina shi da fi yana nufi akan at-tafakkur tunani at-tafakkur misali sai a ce afala yanzuruna ko kuma wannan ba awalam yanzuru fi malakuti samawati awalam yanzuru fi malakuti samawati lafazin da ne annabaru gani to sai aka jingina shi da fi to me yake nufi yana nufin tunani in aka ce awalam yanzuru fi malakuti samawati me yake nufi ashe ba za su yi tunani ba wato gani ne amma na zuci gani amma na zuci duk inda annabaru lafazin yazo aka jidinta shi zuwa ga fi to tunani yake nufi wato gani na zuci awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh ma'anar shi shine kamar yadda wata ayatu a cikin suratul rum awalam yatafakkaru fi anfusihim duk ma'ana ɗaya ne awalam yanzuru fi malakut awalam yatafakkaru duk abu ɗaya ne da haka idan ya zo da fi ma'anar shi at-tafakkur to sai zuwan shi na uku shine idan aka jidinta shi zuwa ga ila ila to shi kuma a wannan lokaci zai zama ma'anar shi shine gani da ido ba gani na zuciya ba ba kuma jinkiri ko kodaku zai zama ma'anar shi ne gani da ido kamar fadin Allah subhanahu wata'ala afala yanzuruna ila al-ibli afala yanzuruna ila al-ibli kaga ta zo da ila to me take nufi anan gani na ido Allah ya ce afala yanzuruna mutane ba za su dubi su kallo kallo da idanunsu ilal idil kaifa khuliqat irin yadda Allah ya shira kuma ba a wannan lokacin Allah yana sanya ka kalla da ido idan an gane mutum da kyau wa ila samai kaifa rufi'at shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sai yakan fito sai ya daga kanshi sai ya kalli sama domin ya cika umarnin Allah saboda abinda annabaru take nufi idan ta zo aka jikinta shi zuwa ga ila tana nuni akan gani da ido na ka ce afala yanzuruna ila al-ibli gani ne na ido to haka nan kuma afala yanzuru ila as-sama'i kaifa bainaha ashe mutane ba za su dubi zuwa ga sama ba su ga yadda muka gina ta ta gwanin ba tunani ake nufi ba ba kuma jinkiri ake nufi ba me ake nufi kallo da ido ashe mutane ba za su bude idon su su kalli yadda Allah ya gina sama ba to idan ka fahimci wannan da kyau, to za ka fahimci ma'anan ila rabbiha nazira, wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira, bi ma'ana naziratun ila rabbiha. To annazaru anan yayi ta'addi da ila, me nake ne yake nufi? Gani da ido, gani da ido. Kenan wannan aya tana tabbatar da cewa za a ga Allah gani da ido ranar tashin alkiyama. Da fadin Allah subhanahu wataala, alal ara'ik yanzuru, alal ara'ik, al ara'ik shine asur, mummunai suna kan gadaji na alfarma, gadaji na kima. Yanzuruna, suna kallo, suna dubi. Anan ba a kawo ila ba, amma ayan da suka, ayoyin da suka zo a baya za su gaya maka ne yanzuruna ila ma za. Tunda a baya cin Allah subhanahu wataala ya ce innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, kamar yadda al-Imam Shafi'i ya kafa hujja da wannan cikin ayoyin da suke nuni akan za a ga Allah, yace mujrimai kafirai an rabbihim yawma idhin, a wannan yinin na tashin alkiyama, lamahjubun, za a kange su daga ubangijinsu, za a kange su daga ubangiji. To wannan aya sai kuma ita kuma sai ta ce mummune su kuma yanzuruna, suna zaune a gadajensu na alfarma kuma suna dubi. Su kafirai can an ce an rabbihim yawma idhin lamahjubun, za a sha makantar da su, za a rufe ganin ubangijinsu, ba za su ga ubangiji ba. To amma a nan kuma sai aka ce su kuma mummune suna zaune akan gadaje, yanzuruna, suna dubi. Dubi zuwa ga wani? Kawai ka ɗauko kishiyan waɗancan, tunda kafirai an sha makantar da su daga Allah. To su ko mummune fa, yanzuruna ila rabbihim, sai wancan ayan ta farko sai ta fassara maka abin da wannan ke nufi, sai zubin ayoyin farko na wannan ayan sai ta gaya maka yanzuruna ila rabbihim subhanahu wataala. Wannan aya tana nuni akan cewa mummune za su ga Allah ranar tashin alkiyama a daidai lokacin da ya fito, kuma kafirai an rabbihim yawma idhin lamahjubun, za a katange su, ba za su ga Allah subhanahu wataala ba. Da fadin Allah subhanahu wataala, lillazina ahsanul husna wa ziyada, Allah ce lillazina ahsanul husna, lallai waɗanda suka kyautata, waɗanda suka yi imani, suka yi kyawawan ayyuka, shi ne ahsanu kenan, sun kyautata, sun yi imani nagartacce, ba su gwama imaninsu da shirka ba, sun yi kyawawan ayyuka, sun bi ta farshin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shi ne ahsanu kenan, sun kyautata. To irin waɗannan mutane alhusna, su ma suna da alhusna, kyakkyawa ita ce gidan aljanna. Allah ka samu na cikin su, suna da gidan aljanna, ita ce kyakkyawan da yake duk abin da rai ke so kuma a ciki akwai shi, shi ne alhusna, wato mafi kyan abu. Menene mafi kyau? Shi ne gidan aljanna. Sai Allah ya ce wa ziyada, kuma suna da ƙari akan aljanna. To fa, wannan ba shi da alaƙa kuma da gidan aljanna. Allah ya ce wanda suka kyautata, suka yi imani nagartacce, suka yi kyawun ayyuka, to zai ba su gidan aljanna. A yanzu wannan mun gani gidan aljanna babu abin da babu shi na daɗi. Sai kuma aka ce wa ziyada, akwai kuma ƙari. To kenan yanzu wannan ba maganar gidan aljanna ba ne, kuma ba gidan aljanna ake magana a kai ba, ƙari, wani ƙari. Akwai gidan aljanna kuma akwai ƙari. To menene ƙari? Me yiwuwa kila in baitin hadisi ya zo, to kila da me yiwuwa da malamai sun ta kai komo, kila wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, amma sai hadisi ya zo a cikin Sahih Muslim, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waziyada din ne shine ganin Allah ru'yatullahi ta'ala shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama kaga ganin Allah gaban gidan aljanna daban duniyan Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai ga zakin Allah ai ba gidan aljanna bane wannan ziyada ce akan gidan aljanna ita ce mafi kululuwan cikin ni'ima yau bawa yi dubi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ga Allah sai dai yana da kyau mu gane cewa ganin Allah daban kewaye Allah daban domin cikin hujjojin yan bid'a da suke cewa ba a ganin Allah sai suka kafa hujja da fadin Allah subhanahu wa ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif al-khabir al-absar gani gannai gani 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 suka ce la tudrikuhu al-absar ai gani baya kewaye Allah ha to dama waye magana ce zai kewaye Allah ai wala yuhituna bihi ilman ai ba wanda ya isa da ilimin shi kewaye Allah wannan aya da suka kawo suna ganin kamar sun kafa hujja da ayan da ke nuni akan ba a ganin Allah ahlus sunna suka ce to wannan ayan hujja ce akan ku in aka ce al-idra shine al-ihata idan ka zo ka tsaya a farkon titi a ce ka kalli farkon titin har ƙarshen sa kaga yanayin zubin titin kaga gine-ginen da ke gefen sa da itatuwan da ke gefe da mutanen da ke cikin suke bin titin da ababen hawan da ke bin titin da kwalbatin da ke kan titin da duk abin da ke da alaka da titin farkon shi zuwa ƙarshen shi ka ji ka gani ka tsaya tun a farko ka duba komi ka gani kadi a hankali ya sai ka je ƙarshen shi kaga komi sai a ce adraka tariqa ka rasu wannan hanya bi ma'ana a haqqa biha ilman ila an gane ka kewaye ta da ilimi to amma wanda ya zo ya ga farkon titi bai ga tsakiyar shi ba bai ga ƙarshen sa ba bai ga gefe da gefen shi ba amma dai ya zo ya kalli titin daga nesa za a ce ra'a tariq ya ga hanya amma hal adraka at-tariq ya rasu hanyar farkon shi da ƙarshen shi to kaga abu biyu ne da haka idan aka ce mummunai sun ga Allah wannan baya nuni akan cewa wasu sun yi ihatan Allah subhanahu wa ta'ala wasu sun kewaye Allah komi da komi sun gani amma dai sun ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ayan ma da suka kafa hujja ita hujja ce akan su cewa Allah ba ganin Allah ne ba a yi ba idrakin Allah ne ba a yi shine ma'anar la tudrikuhu al-absar gannai gani ganin bayi gannai na bayi ba sa kewaye Allah wa huwa yudriku al-absara sai dai shi Allah ne ke kewaye gani gabaki da duk wani gani yana karkashin ilimin Allah da ikon Allah to kaga yanzu wannan aya tana tabbatar da cewa ihata ne ba a yin ma Allah amma bai kore cewa ana ganin Allah subhanahu wataala ba to tun daga wadancan ayoyi sun tabbatar da ana ganin Allah to shikenan wannan aya ma ta tabbatar da ana ganin Allah sai dai ba a ihata ga Allah to shine ma da ya kawo wannan aya lilladheena ahsanu husna lalle waɗanda suka kyautata suka yi imani da dartacce suka bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama al-husna suna da gidan aljanna wa ziyada kuma suna da ƙari akan gidan aljanna ita ce ni ru'yatullahi ta'ala ganin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim da fadin Allah subhanahu wa ta'ala lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid Allah yana magana akan yan aljanna yana magana akan yan aljanna cewa idan sun shiga gidan aljanna lahum ma yasha'una fiha duk abin da suka ga dama suna shi a gidan aljanna walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzul min ghafur rahim aw ta aya ce wata nazul a'yun anki fiha khalidun abin duk da kuke so abin duk da za ku nima akwai shi a gidan aljanna abin da dai rai ke so ko abin da zai sanya zuciya ya kwantar da hankali akwai shi a gidan aljanna shine lahum ma yasha'una fiha duk abin da suka ga dama a cikin gidan aljanna akwai shi kuma gidan aljanna fa ba haram, ba irin duniya ba ne. Da wata za ta ce, to, ga shi ina son in fito, wallahi sai na sa hijabi da niqabi. Ba wani maganin hijabi da niqabi ya kare a duniya. Shi ne wani ɗan uwa, Allah ya mishi afuwa, wai ya zo raga ta nan akwai wiwi a aljanna. Aka ce mishi da shi ya ce, Allah zai na ɗafi ta kai tsawon haka. Wani sai ta kai tsawon Allah a cikin da ya sha wiwi a duniya, wallahi sai ya sha a can. Aka ce, hajjiya ma ka sha. Kai da za ka sha hajjiya kana batun wiwi. A duk abin da za ka sha a gidan aljanna na daɗi ne ka tarata. Ko jin gidan aljanna la yusadda'una anha wala yunziku, ba ta sa ciwon kai, ba ta sa tambeli, shine la yusadda'una anha, ba za su yi tatan, ba za su yi ciwon kai ba, ba za su sa mutum ya tatambeli, mutum ya sha giya sai ya zo gaban ƴaƴan shi cire wando, kaga wannan akwai bankaron da ya wuce wannan, to jin duniya kenan. Amma kin jin gidan aljanna fa giya ce ta daraja, giya ce ta daɗi, ta ɗaukaka, wacce take ƙara kyau, take ƙara wato ainihin haske. So don haka ko ne kake nema a gidan aljanna akwai. Da ya ji haka ya ce, wallahi shi da fanta zai rika yawo. Haka shi in ka zo ka yawo tsirara. In dai ka riga ka kai gidan aljanna, to lahu ma ya sha'u ne fiha. Duk abin da ka ga dama akwai. Sai Allah ya ce, waladaina mazid. Amma muna da wani ƙarin da zan yi ma 'yan aljanna. Sai an faɗi aljanna. An faɗi shafin shige ta, an faɗi cewa suna da komai ba abin da suka rasa. To kuma sai Allah ya ce, waladaina mazid, a wurinmu akwai ƙari akan wannan. Menene ƙari? Hadisi ya tabbata cewa shi ne ra'uyatullahi ta'ala, shi ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala. In ba wannan ba, menene ƙarin da za a yi maka a cikin gidan aljanna? An baka komai, an baka ciki da sha da tufafi, an baka matayen aljanna, an baka horon in, an baka menene, an baka benaye, an baka to daɗi ma dai, komi dai kawai da ka sani an baka. To sai aka ce, to akwai ƙari. To ƙarin menene? Shi ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Ganin Allah yana da shi ne mafi girman ni'imomi, ƴan uwana musulmi. Mafi girman ni'ima yau a ce bawa ya da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka sa mana da rabo, Allah ka nuna mana kanka. To wannan yana daga cikin waɗannan ayoyi da malin ya kawo, suna daga cikin ayoyin da ke nuni akan ganin Allah subhanahu wa ta'ala. A hadisai ku wannan, kamar yadda nace, ba sa ƙididdiguwa, sun kai haddu tawatur. Hadisai ne mutawatirai cewa ana ganin Allah. Galibi ayoyin nan da muka kawo hadisai sun fassara su cewa shi ne ganin Allah. Ziyada ɗin da Allah ke magana shi ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma cikin hadisai guda ɗaya, domin dai kan mu tashi ba a kawo wani hadisi ba, duri wata bakandamiyar addu'a da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke yi. Wani ne zai karanto mana addu'a? Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika ala al-khalq ahyini ma 'alimta al-hayata khayran وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. سيميني. وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. وأسألك القصر في الغنى والفقر. أحسنتم جزاكم الله خيرا. وأسألك نعيما لا ينفد. وقرة عين لا تنقطع. وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك الله أكبر أنظر. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. من ظن الله يكي روحه الله. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. يا الله إنا روحه كداء دامو لذة كينا. الله كبان دائي مري ينكيوا تهني إن دودي زواغ فسكن كرام انتشن انتياما. In wa muna wannan addu'a, kai ma ka riƙe wannan addu'a, za ka dace ka ga Allah. Za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala, in dai ka riƙe imani, ka riƙe sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ka dora kana addu'a, to za ka ga Allah ranar tashin alƙiyama. Allah ka nuna mana kanka. To sai malam Shaikhul Islam kenan sai ya ce, wa hadha babu, kaga wannan babin fi kitabillahi ta'ala kaseeru, wato babin ayoyin da suke magana akan Allah da sifofinsa da sunayensa da aikace-aikacensa sai ce wannan babi ne mai yawa a cikin littafin Allah subhanahu wataala. Bi yadda kake gani in kullu za ku ga malam ya kawo ayoyi masu yawan gaske. Ayoyin da malam ya kawo suna da yawa ƙwarai da gaske. Ina jin ya kawo ayoyi basu yi ƙasa da ayoyi guda 120 ba. Duk yana bayani ne kawai akan sifofin Allah da sunayen Allah da aikace-aikacen Allah waɗanda suka tabbata a cikin nassun Qur'ani. Ya kawo ayoyi sun kai 120. Kila an fahimta. To amma kuma sai da ya gama sai ya ce wannan fa a cikin littafin Allah kafiye da yawa. Ayoyi nawa ne suke magana akan sifofin Allah da sunayensa a cikin Qur'ani ne girma suna da yawa. Wannan misali kawai malam ya kawo domin ya nuna maka yadda ake tsatso a gane Allah na da suna kaza ko sifa kaza a cikin Qur'ani, ko Allah na aiki iri kaza. Ba wani abu ne da bolanka ba, ba wani abu ne wanda ake ganin shi a cikin mafarki ba, ba wani abu ne wanda yake zauk. Wannan lafazi ta bid'a az-zauq. Sai mutum ya ce maka zauƙina ya nuna min kaza, wai daɗin san Allah da ke cikin zuciyarsa wai ya nuna mishi abu kaza, shi ne zauƙi. Ko kuma al-ilmu laduni, wai ilimi direct da ya samu daga Allah ya nuna mishi kaza, shi bai da malami. Amma wai yana karɓan saƙo daga Allah kai tsaye, yana kuma gane waɗansu abubuwa akan Allah kai tsaye daga zuciyarsa. Wannan duk a cikin ɗariƙa akwai shi. Ra'aytu rabbi bi 'ayni qalbi wal qalbu la shakka anta anta. Wai na ga Allah da zuciyata, kuma zuciyata ta sakankance cewa kai din ne, tabbas kai din ne, kai ne Allah. Wai ya ga Allah da zuciyarsa, kawai zuciyarshi ne ta gaya mishi, to ga yadda Allah yake, ga yadda Allah yake, ga yadda Allah yake. Kawai sai ma ga sura, sai ya ga hoton Allah. Wannan kana da buƙatun sai an ce maka wannan batacci ne. Wai ya ga hoton Allah subhanahu wataala, kuma zuciyarshi ta tabbata da cewa Allah ne. Akan wannan fa zai yi yaƙi, akan wannan zai kafirta ka, in kai baka yadda ba. Sai an fahimta. To wai zuciya kuma ta gane cewa tabbas Allah ne, tabbas Allah ne. To kaga wannan kungiya ce ta bata. Kuma irin wannan rudanin ne sai ka ji sai ta gaya maka cewa ai sun ga Allah, sun ga Allah, sun ga Allah. To tun ana magana akan Allah sai aka ɗauko wani wanda yake shi ma wakili ne na Allah, ko kuma shi ma Allah ne, amma indirectly sun fito sun faɗi, kuma sai a ce maka shi ma ana ganin shi. Akan gan shi a fitilla, akan gan shi a katanga, akan gan shi a waye, akan gan shi a waye. Ana ganin shehu. Saboda mene shi ma ai Allah ne. Kila kun gane mutum da ke, ai shi ma Allah ne, ba wani abin nan. Tunda ana ganin Allah, to shi ma shehu ana ganin shi, to da Allah da shehu ai duk abu ɗaya ne. Tunda ana ganin shehu, to ana ganin Allah. Tunda ana ganin Allah, ana ganin shehu ai duk abu ɗaya ne. Shekaran jiyan can nake jin wani takka da warwara, ana tambayar shehi shin ya batun waɗansu da suke cewa suna ganin shehu yana bayyana a fitillan kai, a fitilla ko a katanga ko wani ne. Ya ce eh, gaskiya ne, karamin waliyai ne wannan ayi. Sai kuma ga ɗan shi an ɗauko ana sa bayani, shi yana sa duk wannan abu ban yarda da shi ba, duk ƙarya ne kawai. Ba wani gaskiya a ce wai ana ganin wai shehu a kaza, shehu a kaza, wannan in kai mafarki da shi wannan daban, amma a ce ana ganin shehu a kaza. Yace duk wannan kawai hanya ne na cin kuɗin mu filani. Dan shehi yake faɗin wannan. Yace hanya ne na kasan, aka ce yanzu an gan shi a guri kaza, yace to kaga dama mu filani ana son a riƙa kwashe mana kuɗi. Yace amma ba wani a ce maka an ga shehu a guri kaza, an ga shehu a guri kaza, in mafarkin shi kai wannan daban. To ka duba bata haka take. Uba ya tabbatar ɗin ya kore. Bata kenan. Amma ita gaskiya hanya ɗaya ce, musamman a cikin aƙida, ba wai saɓani ne na fitahu ba.
in sabani ne nufi kin hukuni ne iya fahimtan ka ne na iya fahimtan ka amma sabani akan Allah tunda zuwan ji ai Allah ne kuma cewon wali to wannan ya tabbatar wannan ya koyi Allah ka shirya tadda to wannan shekul islam yana cewa wannan babi yana da fadi kware daga cikin littafin Allah sai yace wa man tadabbara alquran duk wanda ya tadabbara alquran ya kusa cikin alquran mai girma yi tadabbara alquran taliban lil huda yana neman shari'a haka ne ko taliban lil huda min yana neman shari'a daga alquran tabayyana lahu tariqul haqq to tabbas hanyar gaskiya za ta bayyana masa wato a wannan gaban sai shekul islam ya kawo wani abu mai ban al'ajabi cewa ashe tadabburin alqur'ani kadai bai isa ba tadabburin alqur'ani wajen ka zauna kai ta dama ma'anar tadabburi shine kai ta jujjuya ma'anonin kai ta jujjuya ma'anonin kana kirfa shiriyan da ke ciki to wannan kadai bai isa shi ne tunda kai hanya madidici ba hanya madidici ba har sai ka zama taliban lil huda kana neman shiriya da haka wannan wani sirri ne jama'a mu gane wannan da kyau wani yana iya daukan alqur'ani mai girma ya tasa a gaba ya karanta aya ya je ya dawo ya je ya dawo ya ga wata aya da take kama da ita a wani wuri ya koma ya duba wancan aya ya duba ma'ananta ya duba tafsirinta ya ga to to wannan ayan kaman kuma akwai wata aya da kaman ta saba mata yaron ko za ka rige wannan abin nan ka dai rige shi da Allah ya ga wata aya to wannan ayan kaman ta saba mu wancan guri in ji cika amma duk wannan ba yana yi ne ni shiriya bane yana yi ne domin ya samu hujjojin da zai rinjaye akan abokin tattaunawar shi shi ba shiriya ta dani shi ba ya za'i in zama nike sama ana samun wannan ko ba samu wannan ba zai gane shirin qur'ani ba ga kuma shi yana ta tadabburin tadabburin shi ne kikkirfa ma'anan ya gane aya kaza ce alaka da aya kaza ya duba wancan ayar ya gane aya kaza kaman can ban fahimce na ga kaman ta ci karo da wancan ya bincika amma fa yana yi ne kawai ne rinke sa domin ya zama shi ke sama ya rinjaye abokin tattaunawar sa ila an gane batun da kyau da haka wannan ba zai dace da shirin alqur'ani ne girma ba wani kuma zai duba ayon alqur'ani ne girma domin ya san yadda zai yi ma wasu raddi ne kana iya samun almustashriqun almustashriquna tadabburin da suke a cikin alqur'ani ne girma kai baka yi za su dauki aya su yi mata bincike na keke da keke ila an gane amma na neman aibi na neman aibi ba na neman shari'a ba shi ne za ga an yi littattafai a musulunci ana raddi ga almustashriqun waɗanda suka ɗauki ayon alqur'ani mai girma su kalle ta kallo na keke da keke su bibiyi wannan ayoyi amma su suna yi ne su gano yadda za su samu da su samar da aibi shi alqur'ani mai girma yana da aibi shi yasa sai mutum ya shekara da shekaru yana yi amma bai gane shirin da ke ciki ba bai gane ba saboda mene bai zama talibul haqqi ba ba gaskiya yake nema ba yana neman ya jayayya ne yana neman ya karkatar da ma'anonin ayoyin ne yana neman wata aya kawai ta goyi bayan ra'ayin shi ne ko ta halin kaka yana neman ya rinjaye ne in an zo tattaunawa kaga duka waɗannan manufofin gurbatattun manufofi ne wanda ya kutsa mu alqur'ani mai girma da wannan duk iya tadabburin shi ba zai gane gaskiya ba amma ka zama kana tadabburin alqur'ani kana tsaya kana kallon ayoyin da kyakkyawan zuciya da niyya ne kyau na neman shari'a to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nuna maka wannan shari'a wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwa duk wanda yayi ma Allah da gaske yana neman shari'a Allah zai bashi amma wanda yake neman jayayya, wanda yake neman daukaka ta duniya, wanda yake neman ya yaki gaskiya, irin wannan duk iyayen da suka kai da talabburi a cikin Al-Qur'ani ne girma ba za su gane gaskiya ba. Shi yasa wannan zai alamta maka ashe din ka ga wani malami duk shekara sai ya tsaya tafsirin Al-Qur'ani. Ai duk wanda kaga zai iya tafsirin Al-Qur'ani ne girma sai tadabburin Al-Qur'ani. Bai yiwuwa kawai ka zo ba kai tunanin komai ba akan ayoyin Al-Qur'ani, baka bincika komai, baka duba komai, baka zo kai tafsiri. Duk wanda kaga zai tafsiri sai ya ɗauko waɗansu tafsirai ya duba waɗansu ayoyi, ya duba waɗansu kalmomi na larabci, ko da ko balarabi ne. So da yawa sabbai sukan zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, mun san abukala, to abukala meye ma'anansa? Sai Annabi ya ƙara musu bayani. Kaga dai su san fariran larabawa ne. To ballantana wanda ba su ba, duk wanda zai tafsiri za ga sai ya kutsa cikin Al-Qur'ani ya fahimci aya kaza, ya ɗauko ƴar uwa ta ya duba, ya haɗa kaza, ya raba kaza, ya tsara kaza, tadabburi ke. To amma kuma ga waɗansu sun shekara da shekaru suna tafsirin Al-Qur'ani mai girma, amma suna nan akan bata, suna nan akan shirka, suna nan akan bid'a. Me ke haifar da haka? Ba sun yi tadabburi ba ne domin neman shari'a, sun yi tadabburi ne domin su samu hujjan da za su yaƙi gaskiya, ko za su yi raddi ga ita karan kanta gaskiyan, ko kuma su ɗaukaka a kan wasu, amma ba wai suna tadabburi ne domin su isa zuwa ga gaskiya ba. To da haka ɗan uwa, duk yadda kake jin wa kana da Qur'ani ba wani abin alfahari ba ne, ni ne haddan Qur'ani shekara na 40 da hadda, ‘ya’yana ma sun yi tsubba nan ba ne. Shin kana neman shari'a ne ko kana neman uluwi fil ard? Akwai wanda yake ya yi hadda amma neman uluwi yake nema, har wani ma ya ci alfahari da abin da bai yi na ƙoƙari ba. Wani zai ta kaɗi firin, ai ni yara na duk sun yi hadda, ko kila ba shi ma ya sa suka yi haddan ba. Baya da ƙaddaran Allah, kila ƙoƙarin wani ne a gefe, ba ƙoƙarin shi ba, amma kuma ya koma yana alfahari da wannan. To akwai wanda zai haddan Al-Qur'ani mai girma, amma kuma Qur'anin ma hujja ne zai zama a kansa, ko ba a samu? Ana samu. Allah ka shiryar da mu, Allah ka dora mu akan daidai. To da wannan mun gama ayoyi wanda malam ya rattabo, to za mu shiga cikin kuma hadisai, kafin kuma in muka gama da hadisai mu shiga cikin bayanai kuma na ilimi wanda malam zai tantance mana a cikin abin da ya shafi aqidar musulunci. Daga sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu shiga kuma al-imanu bima wasafa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, imani da abin da manzon Allah ya sifanta Allah shi. Muna fatan Allah ka ba mu albarkan ayoyin da muka karanta. Ya Allah subhanahu wataala, muna roƙonka da sunayenka kyawa da sifofinka madaukaka, ya Allah ka tabbatar da gadagan mu akan imani, mu rayu akan ta, mu mutu akan shi. Allah ka gafarta mana kurakuran mu, Allah ka ɗaukaka darajojin mu, Allah ka cika magabatan mu. Ya Allah duk abin da ya dame mu ya fi ƙarfin mu, Allah ka yaye mana, Allah ka ɗaukake mana. Halin da muke ciki a wannan ƙasa na ƙunci da zubar da jini da asaran dukiya a banza, ya Allah ka daidaita mana al'amuran nan. Allah ka daidaita mana al'amuran nan. Allah ka ba mu mafita daga gare ka. Ya Allah kada ka bar mu da wayan mu ko dubaran mu. Ya Allah duk halin da musulmi ke ciki a duniya, duk abin da ya dame shi, tun daga irin wanda makiya suka taso su a gaba, da makirce-makirce da zubar da jinin musulmi, Allah ka ba mu daraja, Allah ka ba mu kariya daga makircin kafirai, Allah kuma ka ba mu nasara a kansu, Allah ka jankwafar da su, ka maida su baya, Allah ka sanya makamansu su yi aiki a cikinsu, mu kuma Allah ka jaddada imaninmu, ka karɓe mu ranar tashin alkiyama a matsayin shahidai. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim, wa subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.